Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 30 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jami'ai a Pakistan jiya Juma'a sun ce wasu hare-haren da aka kai ciki har da na kunar bakin wake da kuma samaman mayaka sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 62 baya ga waɗanda suka jikkata, wanda dan haka jiya din ta zama ɗaya daga cikin ranakun da kasar ta fi ganin mace-mace a ƴan watannin nan. Akasarin waɗanda al'amarin ya rutsa da su a Mustang suke, wata gunduma mai yawan fama da tashe-tashen hankula a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar, inda wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan wasu mutanen da suka yi jerin gwano na shagulgulan Maulidi. ‘Yan sanda da jami'an asibiti sun ce fashewar mai ƙarfin gaske ta yi sanadin mutuwar mabiya aƙalla 53 baya ga gwamnati da suka jikkata. Mataimakin kwamishinan gundumar Abdul Razak ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su, tare da cewa akwai ma wani babban jami'in 'yan sanda cikin mamatan. Mayakan Kurdawan Siriya da sojojin Amurka sun kama wani babban jagoran kungiyar ISIS, wanda aka ce ya shahara wajen tsare-tsaren aika-aikar kungiyar, a cewar hukumar soji jiya Juma'a. Ranar Alhamis aka damke Mahmud Ibrahim Alhaj, wanda ake kuma kira Abu Yusuf, a birnin Raqqa na arewacin Siriya, a cewar rundunar mayakan SDF mai samun goyon bayan Amurka. 'Yan kwanaki kawai bayan da rundunar sojin Amurka ta ce ta kama wani kasurgumin ɗan kungiyar ISIS a arewacin Siriya. Bisa ga wani bayani daga mayakan Kurdawan Siriya, Alhaj na da hannu dumu-dumu a tsare-tsaren harin ta'addanci a yankin. Wani ɗan ƙunar baƙin wake saye da 'yar ciki mai bama-bamai ya kai hari kan wani wurin shan shayi a birnin Mogadishu jiya Juma'a, inda ya halaka mutane aƙalla 5, a cewar wani ɗan sanda ga muryar Amurka. Shaidun gani da ido sun ce maharin ya auna wurin shan shayin ne, wanda ke sansanin mutanen da suka rasa muhallansu, da ake kira Garbish, a gundumar Wadigle na Mogadishu, wanda ke daura da harabar majalisar dokokin ƙasar. Muna kan abin da muka saba yi kulle yomin, muna kan shan shayi da tattaunawa kan wasannin motsa jiki kawai, sai wani mutum saye da 'yar ciki mai bom ya dumfari wurin shan shayin, yana takabbara sai kawai ya tarwatsa kansa, a cewar Muhammad Sheikh Abdi, wani gano wanda ya sha da 'yar. Tokar fa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a dan birnin Washington DC. 'Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa kada ƙuri'a mai rinjaye kan wani ɗan kasafin kuɗi na gajeren lokaci jiya Juma'a, wanda hakan ya daɗa yiwuwar tsaida harkokin gwamnati da zarar kuɗin da ke hannu ya ƙare. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy jiya Juma'a ya ce amincewa da kasafin kuɗin na gajeren lokaci na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da tsaron Amurka, kamar kare kan iyakar Amurka da Mexico, kuma hakan zai sa 'yan Majalisar Wakilai su samu lokacin da suke matuƙar buƙata don tattaunawa kan abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi kansu. To amma masu tsatsoran ra'ayin riƙau a majalisar sun sa ƙudurin ya kasa nasara. Shugaba Biden da 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na ci gaba da ƙin kula da iyakar Amurka da ma shawarar wasu magabatansu. Shi ya sa nake gabatar da wani tsari na wucin gadi na samar da kuɗin tafi da gwamnati da kare tsaron kan iyaka, a cewar McCarthy game neman labarai a Majalisar Dokokin Amurka da ke Capitol Hill tun farko a jiya Juma'a ɗin. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai ɗauki mutane 130,000 aikin soji a lokacin bazarar fall ɗin nan, yana mai ƙara yawan shekarun ɗaukar sojin daga 27 zuwa 30, bisa ga wata takardar bayani da aka buga a shafin intanet ɗin gwamnatin Rasha jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Kuma saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana ke cewa shike kawo rabo.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da zai sun cewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gincire kwana
ubangidana
da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashen banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarce na hawan ta zarce ta jikin kowa gami da takalwa sun fina kafar kowa bangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa bangidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana bangidana da za ka dauki zance na dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban daban dana dan ta na dina talauci dake sun rana sanan kauce wa idan duna dake bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona gidana da zaka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
ubangidana da zaka dauki zance
to baba barka da sake kasancewa da kai a wannan karshen makon da fatan mun ga karshen mako lafiya
barka ka je Murtala sai dai ina dan fama da marani sai masarare su bin aikin afuwa
eh to ka san ka kwaso sanyin New York da kuma AC nan ɗakin zaurin majalisar ɗinkin duniya ai kaga dole kai mura
ga kuma cin kosan jama'a
ga kuma cin kosan jama'a shin baba wai kana da kai ka taba ji ko da ke dole kai ka taba ji tun da ka shekara kusan nawa na Amurka amma a ce za a rufe gwamnati da aikin gwamnati abinda ake kira shutdown kenan wato wani in ya ji shi sai ya ji wani abu bambara kai haka
eh to mu dai kamar yadda ka faɗa mu ba ba ko abu bane a gurin mu ka san su nan suna da tsarin shekarar kuɗin su to wani zailin ana kusan cikin shekarar kuɗi lokacin idan abubuwa na gwamnati sun yi ƙasa to akwai bukatar majalisa ta tabbatar da abun da gwamnati take nema a sabuwar shekarar kuɗi. To daga nan ne fa akan samu kaga ana kai komo tsakanin gwamnati da yan adawa. To wani sa'ilin shi kan yi sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati idan ba a samu daidaito ko kuma ba a samu yadda ake so ba. To ina jin shi ne kuma abin da muke gani a dalilin wannan lokacin.
Kasan in aka ce demokradiyya, kasan yan majalisa suna da ƙarfin gaske. To amma wannan watakila baba sai yana nuna kaman wai shin yan majalisunmu na irin ƙasashenmu na nahiyar Afirka ba su da ƙarfi ne, ba su san aikinsu ba ne, koko a'a dokokin ne ba su ƙarfin da za su yi irin wannan su juya gwamnati yadda suke so ba, sai dai su zama yan amshin shata ai sai yadda aka juya da su.
A'a ai kasan kamar yadda kowa sani idan aka yi batun demokradiyya wato bangarori uku su ne ke tafiyar da harkar demokradiyya, farko bangaren shugaban kasa da jami'ansa da bangaren majalisa da kuma bangaren wato sashen shari'a kenan su ne. To kowane in ya dace yana zaman kansa yana iya a samu yadda ake so. To amma in ka duba kasashenmu sai ka ga wato majalisunmu wato suna tafiya ne da gwamnatin suna fahimtar junansu akan abubuwa da yawa, bazancin kaga yan majalisa suke wakiltar al'umma baki ɗaya don al'umma suka zaɓe su suka kai su wurin. To amma suka kai wurin maimakon su yi abin su yi ta ɗaukar matakan da zai taimaka ma al'umma, sai kaga sun koma suna fahimtar juna da gwamnati, wanda gwamnatin nan galibi na kasashenmu sai kaga ana dai ɗan wani abu ne kawai don talaka ne ya ce ba a kyale shi kwata-kwata ba, sai kaga suna fahimtar. To nan kuma suna wakiltar jama'a, shi yasa ba sa wani abu sai sun koma mazaɓinsu sun ji abin da jama'a ke so su zo da shi a aiwatar. To kaji abin da yasa kake ganin nan kamar suna da ƙarfi can wurinmu kuma.
To Allah ya sanya mana gaba,
a yi sha'ani kawai.
To Allah ya sa mu dace kuma Allah ya gwada muna
lokacin da za mu kai wannan matsayi ba. Amin sun ma abin.
To baba, kamar yadda aka saba, bari mu fara wato yin fatan alkhairi zuwa ga wasu ƴan uwa masu sauraron mu, musamman iyalan Alhaji Ali Shehu da kuma na Alhaji Haliru Iko Abdulrahman akan auren ƴaƴansu da aka ɗaura shi a jiya Juma'a 29 ga watan Satumban shekarar nan ta 2023, wato tsakanin Gaddafi Ali Shehu Capacity da kuma Aishatu Haliru Iko Ummi kenan. Kamar yadda na faɗa, an ɗaura auren a jiya Juma'a da ƙarfe 11 na safe a gidan ko kuma zauren Liman Gishiri tsohon gari a wato ƙaramar hukumar mulki Awe a jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya. Muna taya su murna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi ga wannan aure kuma ya ba su zuriya ɗai ya ba saliha.
Amin summa amin. To sai dai wannan auren da ka sanar akwai liyafa da za a sha da ƙarfe 2:30 na ranar yau Asabar ɗin nan kenan a NUT Big Hall a Jalingo jihar Taraba kenan ko? To nan ne za a sha wannan liyafar yau da rana kenan idan Allah ya kai mu. To amma kuma bari ni kuma mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Mr. Michael Audu Ohaba na ƙaramar hukumar Akpa a jihar Kogi da iyalan Malam Musa Bahago ƙaramar hukumar malumfashi a jihar Katsina da ɗaurin aure ƴaƴansu Amina Musa Bahago da angonta Friday Solomon Michael wanda za a ɗaura a mako mai zuwa kenan, wato ranar 7 ga watan Oktoba a cocin Katolika na St. Thomas Airport Road a jihar Kano da ƙarfe 10 na safe za a ɗaura wannan auren. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a ɗaya ba.
To amin suma amin. Baba, bari mu shiga kai tsaye zuwa ga gaishe-gaishenmu na wannan mako, inda da farko za mu miƙa saƙon gaisuwar Sasha Hausa na filin Abar Yahuce zuwa ga Sabi'u Labbo Yandu Kamba da kuma Yahuza Sahabi Kamba, sai Aminu Adamu Malam Madori. Ga gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Alhaji Mustapha Direba Kamfala Malam Madori, sai Abubakar Muhammad GMG Uguru da Alhaji Isa Kas Megoro Malam Madori, sai Adamu Habu Amar Yan Yanga da kuma Husaini Abba Dambam. Sai sakon gaisuwa zuwa ga wato Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa, zuwa ga Sanusi Madatai da Magaram da kuma Isuhu Makeri Madatai da Elias Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam a Shagari Jihar Sokoto Najeriya da Abdullahi Hussaini Duku da kuma Faruku Mahe Karuga Sokoto. Bari kuma mu koma miƙa wata saƙon gaisuwar wato filin Abar Yahuce zuwa ga Kaltune Mai Ƙosai Bakin Kasuwa Dambam, sai matan Gali Dirbin Dambam da matar Yakubu Abdullahi Dambam da matan Sale Shehu Shahada Dambam da matan shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da matan Alhaji Mustapha Shamadu Dambam, sai matan Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da matar Alaramma Malam Mutari Unguwar Kandahar Potiskum, sai kuma matar Badisa Potiskum da wato Bala Muhammad Dambam, sai Ruqayya matar Bala Muhammad din Dambam a jihar Bauchi da kuma Alhaji Usman nan Katuzu da Alhaji Umaru Buyi Katuzu da Usaini Yagara Chairman na APC da Sani Baushe Buku Mazoji da Aminu Mai Unguwa Buku da Garba Gwabe Buku da Mustapha G9 da Maturu da Alhaji Gamburingin da Mustapha Mai Kayan Miya Gashuwa, sai Dr. Bubu Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Yakubu Direban Mota Kano da Garba Sadiola Gashuwa da Usman Muhammad Maiduguri da dai sauran al'umma baki ɗaya, dukkan masu sauraron mu da fatan sun yi ƙarshen mako lafiya.
Amin summa amin. A yau gaisuwa Abar Yahuce ya shiga da mu fadan mai alfarma sarkin musulmi na North America wato Alhaji Yahuza Abubakar, wanda ya dawo daga kasar Ghana daga ziyara da ya je, muna mai barka da zuwa. Sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa da sauran fadawa, da farko Alhaji Hallaru Alhassan Waziri da Alhaji Amadu Galadima da kuma Alhaji Abdulbasid Nuhu Abbas Jakada da Alhaji Bashir Kabore Magaji da kuma Alhaji Tijjani Sakatare da Alhaji Mubarak Wawulo wato wali kenan da Alhaji Baba Sarkin Yaki, sai kuma Alhaji Idi Garkuwa da Alhaji Hamisu Wambai da Alhaji Ibrahim Ahmad Police Marafa da kuma Alhaji Lawan Makeri Sallama, sai kuma Alhaji Sadiku Yarima da kuma Alhaji Muhammad Sanusi Sardauna da Alhaji Jamal Alkali. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Umar Faruku Danmaje da Alhaji Umar Falaki da kuma Alhaji Garba Maso Kano Jerman Sarkin Musulmi kenan da kuma Alhaji Baba Sarkin Fada da Alhaji Ali Turaki, sai kuma Alhaji Baba Sha'aibu Abbas Ciro makenan da kuma Alhaji Bashir Shattima da Alhaji Lukman Abbas Shamakin Sarkin Musulmi na North America kuma shugaban kamfanin ruwan Lux Spring Water a birnin Kumasi. To sai kuma wannan gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Abubakar Sulaiman Naino magajin garin birnin Kumasi mazaunin London da Alhaji Tijjani Abubakar Ali Tafida da Alhaji Alababa wazirin Sarkin Hausawa a birnin New York, sai kuma His Excellency Alhaji Sha'ibu Musa Sharif wato ambasada Baba Alhaji kenan da kuma Alhaji Ali Abubakar Gwandu da aka fi sani da Ali Maiduguri, sai kuma gwamnan gargajiya a birnin Kumasi Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau da Alhaji Muhammad Kabir Shadis babban kontrakta da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yalwa da Zango a Kumasi da kuma Alhaji Ali na Sarkin Dawaki da Alhaji Muhammadu Sanusi Gwalle Marafan Zangon Kumasi, sai Alhaji Muhammad Kamal ambasada a kasar Jamus da kuma Alhaji Muhammad Mukhtar Garkuwan Malam, da fatan duk sun tashi lafiya a safiyar nan. Yeah.
To marilla baba ban sani ba a yau wace tsaraba ka rikuwa masu sauraron mu.
Tuhu Murtala, an ce ne duk yadda aka ba a rasa nono a ruga ba.
Yawwa, eh gaskiya.
Dan haka akwai dan wani abu ne da dan kunso da zan zo maka da shi.
To muna jin ka ni da masu saurare.
Yawwa. Wato wannan labarin da zan bayar wani darasi na ciki, amma sai na ga bayarwa za mu nemi wannan darasin da ke ciki.
Na'am.
Shi wannan manomi ne yana gonarsa, yana irin yanka ciyawa dan yana yanka haki da sauransu. Yanka yana cikin aiki ne. To daman da ya zo ya cire abin rigarsa irin yan sharar dan ne. Sai ya ajiye ƙasa yana aiki. A cikin aiki sai ga mai unguwa zai wuce.
To.
Mai unguwa. Barka zuwa. Shi kuma ya gaida manomin ne ya ce ya aiki ya ansa. Mai unguwa ya kama hanya ya tafi sai. Shi kuma wannan ya ci gaba da aiki har aka yi yamma, yanzu ya gama aiki zai wuce gida. Ya nemi riga bai gani ba. Ya bincike da nema da ya yi a gurin bai gani ba. Ashe bisa kuskure ya haɗa rigar da wannan haƙin nan da ya yi
to.
Sai ya je ya zuba inda zai kusan ya binne ne, ya binne rigar cikin wannan haƙin da ya yi. Ya gama je nazarinsa da tunaninsa ya rasa inda riga bi.
To.
Shi kuma wa ya zo ya wuce wurin? Mai anguwa.
To.
Yanzu mai unguwa ne ya ɗauki wannan rigar komi.
To lalle dai kan.
Kawai ana zaune. Sai ya je fada. Jefa da aka ce lafiya kuma ba riga. Ya ce ya kawo ƙara ne.
To.
Ke ƙaran wa ka kawo? Ya ce ƙaran mai unguwa ka ce subhanallah. Mai unguwar kuma ka kawo ƙaransa? To sannan aka ce gari yaya? Sai ce to kunji ina aiki na abin nan na tashi na gama aiki.
Ban ga riga ba.
Ba ban ga inda riga.
Sannan ba wanda ya biyo ba wanda ya biyo ne in ba mai unguwa.
Kuma ba wanda ya biyo wurin in ba mai unguwa.
Gaskiya kam.
Ya ce a'a. Kenan me kake nufi? Yace shi dai mai unguwa ya bi wurin sannan kuma bai ga rigarsa ba.
Gaskiya.
To nan da nan aka tada fadawa da jama'a ne da dogarai aka kama hanya sai gona. Bincike kan bincike sai aka daga waɗannan ciyawa da haƙi da ya abin sai ku ga riga.
To ta ɓaci.
Ce to kai fa laifukan ka sun yawa.
Gaskiya ya girma zunubin ka ya girma.
Ka sa ma sarki, ka sa ma mai unguwa sata, ka kunyata mai unguwa cikin jama'a.
Gaskiya.
Shi sa kai kanka mai kanke gani ya kamata a
ba. Yawwa, Murtala.
Sai kawai ya faɗi kwance, wai yana neman afuwa. To shi ne Murtala ake cewa, shi wannan ya kai a masa abuwa ko dai ya za a ƙare da shi, don dai ya sa ma mai gari mai unguwa sata.
To wannan gaskiya kai shi ya sha kunu don kaga gobe. Ko da yake to kuma fa gaskiya wato yana da gaskiya shi ma mai unguwa ya kamata shi kuma ya masa uzuri saboda ni ai dan adam ne sannan ba wanda ya da hanyar da in ba mai unguwa ba saboda kai mai unguwa kawai ka gode ma Allah da Allah ya fanshe ka ya wanke ka kaga ai haka ya fi sauki yayi
daga nan ne za mu koma akan darasin da ke ciki.
Na'am.
Kada mutum ya rika saurin yanke hukunci
kan bai
gama bincike ba.
Kwarai da gaske, kwarai kuwa.
Sai ka ɗauko rigiman da tafi ƙarfinka.
Ka sa addinance ma an ce ko labari ka ji ma ka tsaya ka bincika tukunna kamin ka yanke hukunci kar ka zo ka yi da.
Haka ne ka tantance ba.
Kar ka zo ka yi da na sani.
Haka.
Na'am. To baba na ga Julie tana ɗaga mana hannu saboda haka a nan za mu ja birki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu. Yanzu kam a madadin.
Baba ya kuma ke
da sauran dukkan waɗanda suka taimaka don gani wannan shirin ya zo muku. Murtala Faruk Sanyin nake muku fata alkhairi, mu kasance lafiya.
Thank you.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.